أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس مناشر عند تفسكينا أتكن cigaba da tafsirin mu na suratul baqara. Yau 28 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429, wanda ya dace da 30 ga watan 7 shekara ta 2008 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 177. فإن الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الله يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ونشين قراء الحفص ده حمزة ليس البر ده نسبة تبر ونشين أكن شواشين سونا ليس أشين خبر ليس أبن دي زودة قبائكم الشين سونا ناتا. Amma sauran jumhurul qurra da nafi da sauran sun karanta da raf'a akan birru laysal birru an tuwallu wujuhakum. A qira'ar hafsu laysal birra an tuwallu wujuhakum, wato an ay tawallu tawallikum wujuhakum, fuskantar da fuskokinku yazuwa ga ibalal mashriqi, yazuwa ga wato mahudar rana ko mafadarta. Laysal birra ba shine aikin nagarta ba. A qira'ar jumhur kuma nagarta ba shine ku fuskantar da fuskokinku ba zuwa gabas ko zuwa yamma. Abinda ake nufi da albir da ake fassara shi da nagarta shine shiddatul ihsan wa jima'ul khairi kulli, wato tsananin ihsani da kuma matattara alkhairi baki daya. Shi yasa ake yawanci ake magana, in ana magana haƙin iyaye da kyautata musu, ba kawai a cewa ihsanul walid ihsan ilal walid, sai a ce birrul walid. Saboda iyaye abinda ake musu dukkan matattara dukkan wani, wato ba kawai mujarrabin ihsani kyautatawa bane, a'a isa matuƙa wajen kyautata musu. Kuma shi yasa ake ce ma aikin haji in yayi kyau ake cewa hajjun mabrur, haji wanda yake wato ya tara dukkan sukofi na nagarta. Idan za a yi maka addu'a sai a ce Allahumma ij'al hajjaka mabrura, ko kuma a ce barra hajjuka, wato hajjin ka ya zamanto aiki na nagarta. Albirru wato shine tsananin ihsani kenan, da kuma tarin alkhairi, matattara alkhairi baki daya, wanda abu ne wanda yake ko Larabawa sun riga sun san a lugar Larabci, in aka ce mutum ya yi abu na wato albirru, ya yi abu na nagarta, abu ne wanda yake kowa yana zage dantse dan yayi shi shi yasa ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku cimma albirr ba wato matsayi na nagarta da kyautatawa da isa matuƙa wajen ihsani har sai kun ciyar daga abin da kuke so to da ka albirr din anan wajen Allah madaukakin sarki ya kore da cewa fuskantar gabas da yamma ba shine albirr ba ko kuma albirr ba shine fuskantar gabas da yamma mai bambanci tsakanin kira'o'in guda biyu in ka dauke shi akan kira'ar jumhur cewa albirr ba shine fuskanci gabas da yamma ba to in aka sanya shi shine sunan akwai laftul intiba akwai janyo hankali saboda albirr din abu ne wanda yake sananne kowa yana kaunar sa kowa yana sa ayi yana kokari dan ya same shi to yayin da aka ce ba wannan aikin na nagarta ba shine kaza ba ba shi bane to kowa sai ya tara hankalin sa ji me ake korewa a ce shine albirr idan ku a qira'a ta biyu ne wato an sanya fuskantar gabas da yamma wato ma'ana tintin ai ana ta magana ne an yi ta muhawara da yahudawa akan sha'anin kibla sun dauki abin sun kamba mashi yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yana kiblar annabi ibrahim yana kiblar yahudawa sannan ya dawo kibla wanda yake tace kuma sabanin ta da ya nuna yana kan kiblar wato sauran annabawa na yahudawa yanzu kuma ya dawo zuwa ga wata kiblar daban ma wallahu an kiblatuhum allati kanu alaiha sun dauki al'amarin kibla da muhimmancin gaske to da aka ce da a qira'ar hafs sai zama to ita ake korewa a ce wannan abin da kuka dauka da muhimmanci ba shine na karka ba jihad da kake fuskanta a wajen sallah ba shine ba ba shine abin da zai kai ka zuwa ga samu na karka ba wato ihtimami kula da irin shakliyar da abin da ake cewa at-tuqus wato abubuwa na alamomi da ayyuka waɗanda ake yin su ba mujarrabin ayyuka ba tare da ruhin ayyukan ba wanda zai nuna idan kai aikin za a ce ai kai ma kana cikin wannan kamar wato alamomi ne na masu addini to wannan ba su ne ainihin aikin nagarta din ba dukkan wani aiki na ibada mujarrabin kayi shi idan ya zamanto babu imani babu ingantaccen akida to wannan aikin ba shine zai kai ka zuwa ga nagarta ba saboda haka an kore abinda yahudawa suke so su nuna cewa shine alamar addinin gaskiya Allah ya ce wannan ba shine ba inda kuke fuskanta sawa'un kiblar gabas ko wato kun kalli gabas ku yi sallah ko kun kalli yamma ku yi sallah wannan ba shine zai sa ku zamanto mutanen kirki ba musallan sai Allah ya ce walakinnal birra nan wajen qira'a da yace sai dai waɗansu sun karanta ta bitaqdifilakin da walakin albirru sai ya zamanto cewar kenan lakin dinnan ta zamanto sunanta zamiru sha'an sai ya zamanto albirru shine jumla sai ya zamanto mubtada wannan kuma ya zamanto abinda aka ambata daga baya ya zamanto labarin ta to amma qira'a jumhur walakin albirra Allah ya ce amma albirr aikin nagarta man amana billah wanda ya imani da Allah to nan wajen sai aka bada labarin ma'ana da suna wanda yake na zaki labarin ma'ana da suna labarin aiki sunan aiki da zaki kamar kace da kace nagarta shine wani nagarta ko ai ba mutum bane to amma wannan uslubi ne na alqur'ani domin a nuna cewa ai amfani da ismul da shi masdar akan ma'anar ismul fa'il ai walakin albarra mai isa matuƙa wajen albir mai sufanta da sufan nagarta shine man amana billah kuma wannan dama uslubi ne na alqur'ani akan zo da sunan aiki ya zamanto an kawo shi a bigiran mai yin aikin kuma inda Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in idan ruwanku ya zamanto nutsewa ai ana nufin nutsatsi in ya zamanto ruwan naku ya nutse amma ai in asbaha ma'ukum ghaira nan al-masdar bima'ana ismul fa'il ko kuma a dauke wadansu suka ce a wannan ala hadfu mudha cewa ma'anarsa walakinnal birra birru man amana billah, nagarta ita ce nagartar wanda yayi imani da Allah. Nagarta ba kowace irin nagarta ce nagarta a wajen Allah ba. Albirra nan sai aka ce al-innal lil ahad, wato nagarta wacce take sanantacciyar nagarta a wajen Allah ita ce wannan nagartar man amana billah, ai wato nagartar wanda yayi imani da Allah. To da haka anan wajen sai ayi takdirin hadful mudaf, wanda wannan fassara ta biyu ce abinda waɗansu masu tafsiri suka rinjayar domin cewar ya fito da ma'ana sawa'un mun dauki cewa albirru dinnan al din lil ahad ce ko lil jins, ya fitar da ma'anar wato a fassarar ma'ana albir din da ake nufi ayi a cikin wannan alqur'ani. Allah ya ce walakin albir, nagarta ita ce nagartar man amana billah, man amana billah wanda nagartar wanda yake imani da Allah, wal yawmil akhir da ranar lahira, wal kitab wal mala'ika da mala'iku, wal kitab da littafi littafan Allah, al kitab nan jins ne littafan Allah kenan, wal nabiyyin da annabawa. Aka fara da ambaton abubuwan imani, wato ma'ana dukkan aikin nagarta mutum ba zai cimma nagarta ba, ba zai zama to managarci ba a wajen Allah, wato nagartar da Allah yake nufi akan cewa al-innal lil ahad, nagartar da Allah yake take nagarta a wajensa, sanantacciyar nagarta a wajen Allah dole sai da imani. Me yasa aka soma da ambaton imani da Allah? Imani da Allah shine abinda shine ainihin mabudin tsira a wajen Allah, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san me haƙƙin Allah akan ku, kuma me haƙƙin ku akan Allah, kamar da zo a hadisin Mu'adh suka ce Allah da manzonsa ne suka fi sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin Allah akan ku kubota masa shi kadai, kada ku shirka da shi. Saboda haka sabi kenan wanda bai yi imani da Allah ba bai cika haƙƙin Allah ba, wanda ku bai cika haƙƙin Allah ba, wanda ya hana haƙƙin Allah min babu aula ya hana haƙƙin sauran bani Adam. Dan haka ba za ka taba samun mutum mai nagarta ba ya zama to kuma kan cewa ba mumini ba. Saboda haka sifa ta farko shine ita ce sifar imani da Allah, domin wanda bai imani da Allah ba to babu makawa sai ya yi imani da wannan Allah, domin mutum yanda Allah ya yi shi dole mai bauta ne, idan bai bauta ma Allah ba zai bauta ma wannan Allah, ko ya bauta ma mutum kamar sa, ko ya bauta ma aljan, ko ya bauta ma mala'ika, ko ya bauta ma sarrarsa, ko kuma ya bauta ma wani gunki. To dan haka farkon nagarta mutum ya yi imani da Allah, da cewar ya yi imani da rububiyarsa, cewa shi ne mahalicci, shi ne mai tasarrufi, shi ne mai amfanarwa, shi ne mai cutarwa, shi ne mai iko akan halitta, kuma shi ne mai tafi da lamarin halitta. Sannan ya yi imani da haƙƙin Allah kan abota masa shi kadai, ya yi imani da sifofinsa na kamala, ya yi imani da kyawawan sunaye na Allah tabaraka wataala. Dukkan wata sifa mai kyau da Allah ya tabbatar, dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ya danganta, ya tabbatar da ita ga Allah tabaraka wataala. Dukkan wani abu wanda yake tawaya ce da naƙasa da abinda da babu kamala a cikin sa ya kore shi ga Allah tabaraka wataala. Wannan shine wato mataki na farko da zai sa mutum ya bi, kuma dukkan irin abinda kake tsammanin nagarta ne a wajen mutum, idan ba shi da imani to a wajen Allah ba mai nagarta bane, kuma hatta a wajen mutane din ma nagartarsa za ta zamanto tawayayyen nagarta ce, ba za ta zamanto nagarta ba. Sannan na biyu, wal yawmil akhir, yin imani da ranar lahira. Imani da ranar lahira ita ce miftahin taqwa, ita ce mabudin taqwa, domin ita ce za ta sa mutum ya san cewa za a yi masa hisabi, ya san cewa rayuwar ba ta kare a nan ba. Amma wanda bai yarda da ranar lahira ba zai ci kuɗin mutane, ya san yana ganin in ya sha a nan wajen ya sha, ya ci kuɗin mutane ya samu lauya ƙwararre ya je ya kare shi ya zauna lafiya. Amma in ya san akwai ranar lahira, ko da ya tsira a nan wajen ranar lahira, in ya san cewa akwai hisabi ranar lahira, wannan zai sanya shi ya ji tsoro kan kada ya ci haƙƙin mutane, kada ya zalunci mutane. Dan haka kenan wanda bai imani da ranar lahira ba, nagartarsa zai zamanto kawai nagarta ce da yake yi in za a tabbatar masa da maslaharsa. In ba shi da maslaha kuwa babu zancen nagarta a gare shi. Amma mai imani da ranar lahira shine wanda yake wannan imanin nasa shi zai sanya shi ya kiyaye haƙƙin mai haƙƙi, shi zai sanya shi ya istiqama akan tafarki, shi zai sanya shi abubuwa da dama waɗanda suke marasa imani da ran lahira ba za su taɓa yin su ba, saboda rashin yaqini da rashin yadda da wata rayuwa bayan mutuwa. Wal mala'ika, sannan kuma ya imani da mala'iku. Imani da mala'iku wannan unwani ne na imani da ghaib, ya gaskata cewa akwai wata duniya, akwai waɗansu halittun daban waɗanda suke ba ka ganin su amma an baka labarin su. Masu gaskiya annabawan Allah sun ba da labarin mala'iku, wannan zai sanya mutum ya imani da ghaib. Imani da ghaibu wannan shi ma mabudin wato yaqini ne, mabudin sanin Allah ne, domin dukkan iliminka dan adam dukkan iliminsa iya wato mahdudi ne, mai iyaka ne, da yawa daga cikin ilimi ghaibu ne, ilimi mafi yawa ghaibu ne, abinda yake bayyananne shi ne kaɗa. To waɗanda suka san wannan sai masu mumine, masu imani da ghaibu. Abinda ya nuna mana cewa mafi yawan ilimi ghaibu ne shi ne hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin annabi Musa da annabi Khadir, da suka zo suka yi tafiya bayan ya bashi ilimin da ya bashi, sai wani tsuntsu ya zo ya dan yi kwaccen ruwa a cikin teku, ya tashi ya wuce, ko tsayawa bai ba, kawai tsoma bakinsa ya a cikin ruwan nan ya fita, ya dan ɗebi ruwa dan kaɗan. Khidir ya ce masa, kaga abinda tsuntsun nan ya ɗiba daga cikin ruwan nan, in ka kwatanta shi da ruwan tekun, to ilimi na wanda na zo na nuna maka kai baka san shi ba, da kai naka ilimin da Allah ya baka bai kai wannan abinda ruwan ya abinda tsuntsun ne ya ɗauka daga cikin ruwan tekun nan ba, dangane da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilimin da baki ɗaya jinsin bani adam ba su taɓa kaiwa ya zuwa ga wannan, ba za su taɓa kaiwa bai fi haka ba wajen kwatancen wato ilimin dan adam da ilimin Allah. Saboda haka duk yawan iliminka idan baka yadda da ghaibu ba, to ka bace hanya. Yawanci kuma wannan shine mabudin abinda yasa mutane suke saba ma annabawa rashin yadda da ghaibu. To dan haka mai nagarta shine wanda yadda da ghaibu, daga cikin ghaibu shine mala'iku, kai da akwai mala'iku. Kaga Allah madaukakin sarki yana cewa al'ummi magabata abin da sanya su kaba cikin nan, falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-'ilm, yayin da manzannin su suka zo musu da ayoyi mabayyana sai suka rinka alfahari da abin da ke tare da su na ilimi, suna ganin su suna da ilimi. Abinda kuma annabawa suka zo musu ba wani abu ne wanda yake sabo ba, ko kuma suna ganin bai fi abin da suka gada daga iyayensu ba. To wannan rashin yadda da yin rashin imani da ghaib shi ne yana daga cikin hanyoyin da yake kaiwa zuwa ga ƙaryata annabawa, wanda kudi ya ƙaryata annabawan Allah ba tsofo tsakaninsa da zamantowa da samun sifar masu nagarta. Wal kitab, Allah kuma ya ce yi imani da alkitab shi ne jinsin littattafan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saukar da littattafai zuwa ga annabawa, wanda a ciki ya bayyana abin da yake so da abin da baya so, ya bayyana haƙƙinsa, ya bayyana haƙƙin kuma bani adam. Wannan duk mutum ya yarda dukkan littafan Allah, wannan shi ma wannan asasi ne na nagarta. Mutum ya imani da dukkan littafan Allah wanda muka sani da wanda bamu sani ba, wanda aka bamu ambatonsu a cikin Alƙur'ani su ne At-Taura da Injila da Az-Zabur da Suhuf Ibrahim da kuma Alƙur'ani. Wannan su ne suka zo a cikin Alƙur'ani, aka bamu labarin su, amma ba su ne kadai littafan Allah ba. Wa qul amantu bima Allah ta'ala ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, kace nayi imani da abinda Allah ya saukar na dukkan wani littafi. Min kitab wannan wannan na kira ce aka zo aka yi mata abin nan Allah madaukakin nan aka ce min kitab alkitab din aka kawo shi munakkar, domin a nuna kan cewa dukkan jinsin littafi ya shiga ciki wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi dukkan wani jinsi wato sawa'un wanda Allah ya ambata ya fade shi da suna da wanda Allah bai ambata ba mutum ya gaskata da shi wannan jinsin a wannan yana daya daga cikin sifofin bayin Allah masu nagarta wan nabiyin yayi imani kuma da annabawa nan aka kawo su da sigar jami'i domin a nuna kan cewa gabaki ɗayan su sai kai imani da su gabaki ɗaya ne sannan imanin ka zai zama to ingantacce idan kai imani da su gabaki ɗaya amma ka kareta da guda ɗaya to wannan ya warware imanin ka ba babban abin da ya war babban abin da ya tabbatar da kafircin yahudawa rashin imani da manzannin Allah innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan aga abin da yasa aka Allah yace makafire su yahudawa su ne kafire na gaske saboda sun ce sun yi imani suna bambancewa tsakanin Allah da manzannin sa ce mun yi imani da wadansu manzanni ba mun yi imani da wadansu manzanni ba yahudawa hatta a zamanin nan ka samu mutane suna daga cikin mutane masu tauhidi gaskata Allah a irin nan wajen ibada da yadda da cewa Allah ɗaya ne da rashin yadda da shirka yahudawa hayyan suna kan wannan yahudawa ba sa shirka jumhurin su ba sa shirka mun banda waɗanda yake a cikin fatara waɗanda aka samu su zo sun ce Uzair ibn Allah amma yahudawa hayyan suna nan akan tauhidi dalilin kafircin yahudawa kareta annabawan Allah sun kareta annabi Isa sun ce dan zinani sun kareta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ma Allah yake su sun kafirce da Allah yi tauhidin su bai amfane su ba kadaitawan su da suke ma Allah bai amfane su ba saboda sun kareta annabawa daga cikin annabawan Allah kaga hatta na su din ma wanda suke kafin annabi Isa sai su ba su tsira ba annabi Sulaiman ba su ta da annabi ba su dauke shi a matsayin annabi ba annabi Dawud ba su dauke shi a matsayin annabi ba sai ka suna kawo kisoshi wanda ba su dace da makamin annabawa ba to waɗanda yake masu nagarta su ne waɗanda yake sun yi imani dukkan annabawan Allah wanda kuma babu wanda wannan sifa ta tabbata gare su in ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba musulmi su ne kadai suka samu wannan sifa sannan Allah ta'ala ya ce wa atal mal bayan an gama da imani wato kenan ba za ka samu nagarta ba sai da imani ba za ka samu sifar managarta su ne na farko tukuna masu sifar ta farko aqida ingantatta imani sannan na biyu sannan aka zo sauran ayyuka bayanin ayyukan ibada wa atal mala ala hubbi sannan ya bayar da dukiya ala hubbihi akan san sa gare shi akan san sa ai akan san almal din wannan hali ne na bayar da dukiyar da yake wato yayin da yake bayar da dukiyar halin kasancewarsa yana mai soyayya ga wannan imma ga wannan dukiyar wanda yake shine zahir tunda azzamir na wa'atal mala ala hubbihi ko kace ai ala hubbihi almal ko kuma ala hubbil mal ko kuma kace din ala hubbihi iyahu akan soyayyarsa ga reshi ga ita dukiyar ko kuma kace wa atal mala ala hubbihi ay ala hubbillah ya bada dukiya akan san sa ga Allah wato saboda ikhlasi ko kuma ala hubbihi ay ala hubbil ita ya bada dukiya akan san sa ga bayar da dukiyar dukkan wayannan abu ma'anoni guda uku dukkan su ingantattu ne kuma Qur'ani yayi shaida ga musamman dai biyu daga cikin su da farko dai kaga Allah madaukakin sarki ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma managarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so to dan haka ma'ana ala hubbil mal ya bada dukiya tare da soyayyarsa ga wannan dukiya ya bayar da ita هكذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا yana suna ciyar da abinci akan soyi halin kasancewa suna son abincin saboda karancin sa a zamanin su amma suna bayar da shi so da haka abinda ake nufi kenan mutun yana son dukiyar ya bayar kuma wannan ma'ana hadisin Abi Hurairah ya sheda gare ta an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati a'zamu ajra wa fi awatir riwaya ayu sadaqati afdal wa sadaqa ce tafi falala kuma wace sadaqa ce tafi girman lada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta sadaqa wa anta sahih shahih ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr وليس أن تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يتي ما في فيتي صدقة شيني كي صدقة الحالي كان هذا لا فيك كان ميقوم وتو كان ميسان كدوم بلوكة تند كذا من تو كان شالوكة تن بذات ايه كويوا لكي تهانا كتن أبنشي ya hana ka cin kaza ya hana ka cin nama ya hana ka shan man shanu ya hana ka shan sukari ya hana ka shan madara saboda haka a lokacin nan me za ka yi dukiyar ba za ka iya ƙara aure ba ba za ka iya shiga cikin sanyi ba za ka shan ruwan sanyi ba duk wani abu da ni'imar duniya likita ya hana ka to a lokacin nan ko ka tarin kuɗin me za ka yi da shi ba ka da shi to a kai lokacin kana buƙatar kuɗin kasancewar in ka samu miliyan in kana da miliyan ɗaya za ka iya rittaba yadda za ka ji daɗi a duniya to shi ne ashirin kana ƙoron wannan kuɗin ta'malul ghina wa takhsha al-faqr kana ƙaunar wadata kana ganin za ka kana ƙaunar kana wato a fatan buƙata fatan samun wadata kuma kana jin tsoron talauci a wannan halin ka ɗauka kai sadaka ba ka kyale ba har sai tukunan ranka ya har sai idan rai ya zo makogaro duk da zaka mutu sannan ka ce a bama wani kaza a bama wani kaza bayan ya riga ya zama tuna wani kaza a lokacin da in ka riga ka mutu ba shikenan ba a lokacin ma ba idan ka bayar ba in aka ce ba abin nan in ka bada sama da thuluthi sai magara sun yadda za ka yi wasiya da thuluthin dukiyar kai to ba wannan a lokacin ba wannan shine sadaka ba shine afdalus sadaqa ba ita ma sadaka ce a wannan lokacin amma ba kamar a wannan ba to kaga wannan ayar wannan hadisin ya fassara ma'anar wannan ayar shi yasa yayin wannan yake ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ala hubbihi ay ala hubbillah akan san Allah wato ma'ana yana nuni ga wato mutum ya bayar da dukiyarsa saboda ikhlasi ko kuma ala hubbil ita akan san bayar da dukiyar wannan ma'ana ta farko ita ce ma'ana wacce take a ayoyin alqur'ani suke nuni gare ta duk da yake a ikhlasi shar'i ne me zaman to kan cewar bayar da dukiyar mutum ta amfane shi ya bayar da dukiyarsa akan so halin kasancewa yana mai soyayyar dukiyar wa a zawin qurba ya ba ma ma'abuta zumunci wato dangi kenan zawin qurba shine duk wanda yake da qaraba da kai duk wanda yake da kusanci da kai ta fuskar iyaye ɗaya daga cikin iyayenka ko ta fuskar uba ko ta fuskar uwa saboda haka kakanni sun shiga ciki ƴan uwa shaqiqai dali abai dali ummai sun shiga ciki baffanni ƴan uwan uba kenan da gwaggwani ƴan uwan uwa kenan sun shiga ciki da ƴaƴansu sun shiga ciki da ƴaƴan ƴan uwa duk sun shiga ciki waɗannan duk wanda yake da qaraba daga gare ka duk wanda yake da qaraba daga gare ka da ke kusanci daga gare ka komai nisanta ya shiga ciki tunda ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya faɗa kullu as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba bana neman wani lada daga gare ku a wajen isar da sakon alqur'ani abinda nake nema daga gare ku kawai soyayya fil qurba ai fi sababil qaraba soyayya saboda zumunci dake tsakanina da ku Abdullahi ibn Abbas yake cewa babu wani gida babu wata kabila daga cikin kabilan Qurayshawa face tana da zumunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne daga cikin su daga wanda ya hadu da su a kakansa na farko sai wanda ya hadu da su a kakansa na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko haka da kowannen su in ka zo ka bi nasabar su haka za ka gani to dan haka duk wanda yake kusantar wanda yake da nasaba da kai ba wai sai kun hada kawai kaka ɗaya ba ma ko da a tattaba kunnan ka kuka hadu to wannan yana da haƙƙin zumunci idan ka bashi kayi abinda Allah madaukakin sarki yake so, ka samu sifa daga cikin sifar managarta a wajen Allah tabaraka wataala. Yayin da aka saukar da ayar ba za ku cimma nagarta ba har sai kun ciyar daga abinda kuke so, Abu Talha al-Ansari da aka karanta masa wannan ayar yace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, Allah ya ce ba za mu kai ga samun wato nagarta ba sai mun batar daga cikin dukiyar da muke so. Yace haka ne ya Abu Talha. Sai ce to dukiyar da tafi kowace soyuwa gare ni ita ce gonata bi wadda take bi ruha, tana nan a cikin yanzu masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gare ta. Gona ce wadda yake mai ni'ima, mai rijiya wadda yake ruwan rijiya tana da wani ruwan daɗi, ruwa mai daɗi mai sanyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin ruwan rijiyar, yakan sa a ɗebo masa ya sha daga ciki. Kuma gona ce wadda take wata ran Abu Talha yana sallah a ciki, har ya ga tsuntsu yana ta yawo a cikin wato sarƙaƙiyar itatuwan da ke ciki, har ya makale ya kasa fita, har wannan ya ɗauke masa hankali daga sallarsa yadda yake sha'awar wannan dukiya ce da yake sha'awarta. Sai zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda Allah ya ce ba za mu kai ga nagarta ba sai mun ciyar daga abin da yake muke so, to ya rasulullah, wannan dukiyar na miƙa ta ga Allah, ka sanya ta inda kake so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin, yafi wannan kalma ce ta ban mamaki, ya ce abin wato gwanin ban mamaki. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, za'aha fi qarabatika wa bani ammi, ka je ka raba ma ƴan uwanka da ƴaƴan wato da ƴaƴan baffanninka. Wanda yake nuna kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya handuma da babakire ba, ya da dukiya ce wanda yake shi kansa yana sha'awar a kawo masa ruwa daga cikin wannan dabinar. Ya zo ya ce gashi ya ba mu Allah, kuma tunda shine khalifan Allah, ya miƙa ta ga hannunsa. To bai ma ce zai karɓa ba, ya raba ma fuqara'ul muhajirin, ba ma ya karɓa ga kansa ba da shi da ahlul bait da matansa, ko ce zai raba fuqara'ul muhajirin, sai ce je ka ba ma ƴan uwanka. Wannan shine wato daga cikin sifofi wajibai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan manzanni kuma sun fi cika, suka cika domin dukkan sifar manzanni sun fi cika a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da cewa akwai wata tawaya a cikin sauran annabawa ba. Daga cikin sifar manzanni shine sifar nasiha, iradatul khair, ba wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam san alkhairi ga mu'minai sai ya nuna masa abin da yafi komai alkhairi a gare shi, domin in ya raba sadakan nan ga ƴan uwansa, sadaka ce sannan kuma sada zumunci ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da tafi shine sadaka ga dawil qurba, domin ita ce sadaqa wasila, sadaka ce da kuma sada zumunci. Sannan abu na biyu, wannan zai ƙara dinke alaƙar zumunci tsakaninsa da ƴan uwansa. Ƴan uwansa su so shi, su kiyaye shi, su kare shi, su tsare haƙƙi, su tsare martaba saka bayan mutuwarsa. Idan kuwa ya zamanto cewar waɗansu ya bama, sai a ce a inuwar giginya ce, sai na nesa da shi ne yake amfana. To amma wanda ya yi mana kusa da shi, to min babu aula na nesa ɗin ya amfana. To shi yasa farkon wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata kenan, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, domin wannan wato yin mutum ya rinka kyautata ma ƴan uwansa ɗaya daga cikin abin da yake kawo kyakkyawar usura kenan, kyakkyawar wanda abin da ke kawo wato zama a iyali, wato zamantakewar iyali kyakkyawa kenan. Al'umma ko ba al'umma, abin da yake gina al'umma, iyalai suke haɗuwa su kafa al'umma. Idan kowane iyali suna zaune lafiya, suna son junansu, suna taimakekeniya da juna, suna ɗaukar nauyin juna, to al'umma ma da baki dai haka za a zama. To shi yasa aka fara ambaton su, domin da haka ne ake gina al'umma lafiyayya. Idan ya zamanto cewar an samu wato iyalai, rayuwar iyali ta yi kyau, to ɗaya daga cikin abin da ya sa rayuwar iyali ta yi kyau shine a kyautata zumunci ta hanyar bayarwa, wanda suke da shi a cikin ƴan uwa su ba mu wanda ba su da shi, ko sadaka ko zakka ce in ka tashi ba mu wanda zake ba ce ka ba ka ba da zakka ga ƴan uwa ba ba ta cikin wanda aka faɗa sifar ƴan uwa ta ba ta cikin sifar da ake ba da zakka amma a cikin su ka samu fuqara da masakin a cikin su da wanda ake gun bashi a cikin su su ka kaddamar da su akan da nesa wannan shine aula sannan Allah madaukakin sarki yace bayan yace a dawil qurba yace wal yakama sannan marayu ya bada dukiyar da yake so ga marayu marayu sune wanda suka rasa iyayen su maza ya alhali da suka balaga ba yaro in ya rasa ubansa bai balaga ba wannan shine ake cewa maraya yaro ko yarinya to kula da su yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tabbatar da nagarta a cikin addini wato mutum ba zai zamanto mai nagarta ba sai ya tara wannan sifa sai ya samu wannan sifa na kula da marayu domin su marayu ba su da karfi ba su da kuma wanda yake zai nema musu tunda marhala ce marhalar yarinta marhala ce da take buƙatar wato kariyar uba da gata na uba da wanda zai dauki yaro ya kula da shi ba wai kawai kan ya biya masa kuɗin makaranta ya ba shi abinci ya dinka masa kaya ba a kawai yaro ma ya gan shi ya rinka ganin kan cewar wannan yana da wannan hanana yana da wannan tausayin na uba gare shi to sannan idan aka in duk al'umar da ta tozarta marayu tana shuka wato a dashen halakarta ne domin daga baya waɗannan marayun in suka tashi suka girma sai su rinka ganin gabaki ɗaya al'umma ce wanda yake ta yi musu mu'amala da ƙasawa ta ƙyale su halaka su sha wahala don haka su ne za su ɗauki makamai su yaƙi al'umma su ne za su zamanto masu tada zaune tsaye su ne za su samu masu sanya irhabi a cikin al'umma amma waɗanda yake suka taso da wannan soyayyar ko da ba su samu soyayyar iyaye ba amma al'umma ta ɗauki nauyin su share musu hawayensu suka taso suka ji kancewar su ma an tallafe su a cikin al'umma to ba za su tafi da wannan zafin a cikin zuciyarsu in ba a yi musu haka ba sai suna ganin me ne kunsu da ya zamanto gabaki ɗaya al'ummar ta watsar da su me yasa wane da wane suke zuwa makaranta shi ko ba zai je makaranta ba dan kawai ba shi da uba in an je ko kuma ya je makarantar a kore shi ya rasa yadda zai yi dan kawai ba shi da uba to in ya taso wannan sai ta sa zuciyarsa ta kekashe ya zamanto babu rahama a cikin zuciyarsa sai gilda sai in ya girma sai ya zamanto al'umma gabaki daya ta dinka kudarta daga irin waɗannan to dan haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana hanyar da za a yi maganin wannan mafsada shine a rinka ba mu marayu daga abinda ake so na dukiya wa masakin da miskinai almiskin shine wanda yake talauci ya sanya shi bashi da abinda ya sanya shi wato a bigire ɗaya ko motsi baya iya yi bashi da abin ba yawanci idan aka faɗe su tare da alfaqir shine ake bambance su amma aka faɗe ɗaya daga cikin su kusan duk ma'anar su ɗaya ne wanda yake bashi da abinda zai wadatar da shi wato mai lizimtar wanda yake bukata ta zamanto sifa malizinciya a gare shi koda yana da shi amma yana cikin bukata dan abin da yake da shi ba zai iya gama biya masa bukata ba koda yana da abin hannunsa kullum yana cikin bukata to wannan shine almiskin to shi ma a bashi daga cikin dukiya koda ana so a dukiyar da ake so wal masakin da miskinai wabna sabil da kuma wanda yake hanya wanda yake dan hanya shine matafiyi da guzurinsa ya yanke a waje koda kuma wadaci koda ba wai sai kawai mabukaci ba koda mawadaci ne amma guzurinsa ya yanke a waje to shi ma kar a bashi ya tagayyara kar a bashi ya tozarta mutum ya dauko daga cikin dukiyar tasa da yake so yake bukata yake kauna ya cire ya bashi wasa'ilin da masu tambaya da masu roko domin wanda yazo yana roko bukata ce ta sanya shi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin abin da ke cikin roko na fushin Allah da kuma na kaskanci da rashin na wato kaskanci a nan duniya da lahira. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe ba yana tambayar mutane abin da ke hannunsu har sai ya tashi ranar alkiyama babu ko da tsokan nama a fuskar sa wato ya tashi fuskar sa kwarangwal saboda roko. To amma idan mutum ya bayar, idan mutum ya roko din ka bashi, kada ka hana shi. In yana wani mawadaci ne ya zo ya roƙi ya tambaye ka, kai dai kana da ladan niyyar ka. In ma da gaske yake yi yana ba, in ma da ƙarya yake bashi da bukata ya tambaya, kai dai kana da ladan niyyar da ka bashi. Wannan asali ne akan cewa mutum kada mutum ya hana mutane dan kawai suna yin roƙo. Ba wai za a ce wannan asali ne na aibara ba, wanda waɗansu suke cewa aibara ana ganin kamar abin nan na kawace. Akwai waɗansu da suke ganin kan cewar ba za ka zamanto cewar wai fakiri, ba za ka zamanto kan cewa mai san tarbiya ta musulunci ba sai ka yi bara. To wannan ba koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yi sanya sahabbansa su yi masa mubaya'a kan kar ba su roƙi mutane komai ba. Hakim daga cikin su akwai Hakim ibn Hizam, yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa ba zai roƙi kowa komai ba. Yana tafiya akan raƙu akan taguwarsa, bulalarsa za ta faɗi. Wani mutum ya zo cewa ba zai ce mai komai bulalata ba, sai ya tsaya ya sunkuyar da raƙumin ya sauko ya ɗauki bulalarsa sannan ya hau ya tashi. Ka san raƙumi ba kamar doki ba ne ko alfadari wanda za ka iya sauka, dole sai ya sunkuya sannan za ka sauka, kuma sunkuyawa sai da dabara. To amma mai maimakon wai kawai ya ce da Allah ya komo bulalar da aka tambaye shi me yasa, to da ka ce a miƙo maka wani, yace a'a, yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa ba zai tambaye mutane komai ba. Shi yasa rabansa da ake bashi daga na fai'u daga cikin baitul mal a lokacin zamanin sayyidina Umar baya tambaya, yace in an kawo min rabo ne, in ba kawo ba zan tambaya, dan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba zan tambaye kowa komai ba. To in tarbiyar musulunci ta ya za a yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutane su irin wannan, sannan kuma a ce tarbiyar musulunci ba za ka zamanto ka samu tarbiya ta musulunci ba, sai ka je ka zamanto mai roƙo, ka je ka zamanto mabaraci. Amma idan mutum ya zamanto bukata ta sanya shi har ya zo ya yi tambaya to kawa, to ya zamanto to ka bashi daga cikin dukiyarka, ka ba mu masu tambaya. Idan mutum har tambaya ta kama shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tas'alin nasa shay'a, yake ce ma wani la tas'alin nasa shay'a, kada ka tambayi kowa komai. Wa in kunta la budda sa'ilan fala tas'al illa salihin, in la budda sai kai tambaya to kar ka tambayi kowa sai salih, sai asali. Wannan hadisi ne hasan, Sheikh Al-Albani ya hasana shi, kada ka tambayi kowa sai salihai, wato sai mutanen Allah, mutanen da ka san istiqamar su akan addini. In ka zamanto la budda sai kai tambaya, amma al'asul kada ka tambayi kowa komai. In za ka yi tambaya ka tambayi Allah, domin Allah shine zai juyo zukatan mutane zuwa gare ka, su shine zai juyo hanyoyi, ba wai kawai mutane ba, hanyoyi tunda inda Allah yake bayarwa ba sai ta hanyar mutane, hanyoyin da baki daya da wanda ka sani da wanda baka sani ba, taskokin Allah yawa gare su, shi zai juyo taskokin ya zuwa gare ka. Ka roƙa da yaƙini Allah maɗaukakin sarki ya baka. Wa fi riqab, kuma ya bada dukiyarsa wajen wato fi fakir riqab, a wajen ƴantar da wato waɗanda suke ribatattun yaƙi da kuma waɗanda suke ƙarƙashin wato a ƙarƙashin bauta. Nan abinda ake nufi da su ne al-mukatabun wal asara. Al-mukatab shine wanda yake bawa ne amma yana ji yana da ƙarfi, sai ya nemi ya fanshi kansa a ɗora masa farashi ya rinka biya a hankali, in ya biya sai a ƴantar da shi. To wanda in aka samu wannan a cikin al'umma, to suna daga cikin waɗanda ahlul khair ya kamata su neme su su ba su don su samu ƴancinsu. Ko kuma ribataccen yaƙi ne, an kama shi a hannun abokan gaba an tsare shi, ana neman ya biya, ana neman sai an biya wani abu don a fanshe shi, to babu laifi ahlul khair su nemi irin waɗannan su biya. haka zalika kamar irin mutane da aka tsare su a kurkuku ko wanda an tsare shi shekara kusan 20 akan bashi 10,000 ɗan uwan da suke zuwa kurkuku duk suna ba da wannan labarin mutane an tsare su shekara da shekaru an raba su da iyalansu an raba su da ƴaƴansu ba mai kula da su akan bashin bai kai akan bashin 5,000, 10,000, 20,000 da irin waɗannan su ahlul khair wanda suke so su cimma matsayin albir su za su su ya kamata su tashi suna nema domin su biya a fitar da su daga cikin wannan kangi da aka tsara duk wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na fakkur raqaba wa aqama as-salah sannan kuma ya tsaya da sallah to bayan an yi maganar wato wannan dukkan su wato tatawu'i ne na dukiya da aka fassala inda ya kamata ka aka tantance wuraren da ya kamata a ce wato ka maida hankalinka wajen bayarwa wanda ya samu wannan sifa na wato ya aiwatar da dukiyarsa wajen wayannan ayyukan alkhairi to sannan kuma ya zamanto yana tsaye da sallah ya zamanto kuma yana tsaye da sallah tsaye da sallah shine mutun yayi ta akan lokacinta a cikin jama'a da khushu' ya cika khushu'inta da ruku'inta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan shine wanda ya tsaye da sallah domin tsaye da sallah ta hada abubuwan da zai ba mu mutum kyakkyawar alaka da Allah ta hanyar ayyuka na gaban da ayyukan zuci da ayyukan ruhi ayyukan gaban sune tsayuwa da kabbara da daga hannu yayin kabbara yayin takbirat da aka shar'anta lokacin kabbara harama da lokacin ruku'u da sujud da kuma sunkuyawa ruku'u da sunkuyawa sujada da dagowa waɗannan motsi na jiki wanda kowanne daga cikin su akwai kaskantar da kai da akwai nuna kaskanci ga Allah akwai nuna kaskanci ga Allah da gaban ka na zahiri kai sannan kuma da tunaninka na hankali shine ta hanyar karatu da kake yi kana yin karatu kana tadabburi kana kabbara ga Allah kana zikirin Allah kana tunanin abin da kake faɗa kana karatu kana tunanin abin da ma'anar abin da kake karantawa kana addu'a kana zuciyarka tana cikin abin da kake addu'a wannan duk amfani da hankalinka sannan kuma na ruhinka shine wannan khushu'i din da kaskanci da kake ma Allah da kake jin sa a cikin zuciyarka ta ganin girman Allah da jin girman sa yayin da kake yin sallah to wannan ibada ce ta hada waɗannan abubuwa guda uku to wannan ita ma sifa ce asasi ta nagarta sannan wa aqama salata wa ata zakka kuma ibada zakka wanda nuna kan cewa kenan wa atal mala ala hubbihi ba zakka ake nufi ba wato ma'ana albirr qul ba zai cika ba sai kai az-zakatul sai ka bada haƙƙi na dukiya wanda yake na farilla da kuma haƙƙi wanda yake na tsawuni sai ka hada su duka baki ɗaya guda biyu sannan zaka cimma nagarta والموفون بعهدهم اذا عاهدوا سنن wannan sanan Allah ta'ala yace wal mufuna bi ahdihim idha ahadu sanan masu nagarta dinnan sune masu cikawar alƙawarin su yayin da suka kulla shi yayin da suka yi alƙawari idha ahadu Allah aw inna ko idayin da suka yi ma Allah alƙawari ko suka yi ma mutane alƙawari wato sifar su shine sifar cika alƙawari sifar su shine sifar cika alƙawari domin wannan shi wannan sifa ita ce take bambancewa tsakanin mumini mai gaskiya a imaninsa da munafiki shine mai yin alƙawari yayin da yake alƙawarin ya san ba zai cika ba ko ba zai cika din ba wannan shine alamar munafunci to amma wanda yake mai cika alƙawarin sa yayin da yayi ya kulla alƙawarin a cikin zuciyarsa akan zai cika kuma yana ya tsaya akan cika wannan alƙawari to wannan shine sifar imani والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس سنن كما ده ماسو حقوري نان ان كاوو شي ده سيغر ده سيغر نصب ده اراد النصب اكي مسا با اچي والصابرون با كما ده اچي والموفون تند محل صرف اني ولكن البر من تند سنن بر ابن خبر لكن خبر لكن كو مرفوعني to kamata yayin da shi ma an yi masa atafi akan marfu'i mahallin sai zaman to rafa to amma sai aka kawo shi da nasba to wannan idan al'ab idan ka zo za ka yi abfi a rugar larabci za ka iya yi bil itba ko kuma ka yi shi ala al-qat'i bil itba shi ne ka bi irabin al-ma'quf alayhi al-manqut idan marfu'i ne ka yi masa rafa kamar nan da aka ce wal mufuna tunda an ce man amana billahi man din nan mahallin sarrafa ne sai aka ce wannan ma al mufuna to amma da aka ce as-sadirin nan sai aka yi alal qat'i to yawanci abinda yasa ake yi qat wajen wajen yin wajen atafi idan aka kawo da kai daga yin itiba'i aka yi al qat'u to yawanci sai akwai wata nukta ta balaga a ciki to nan nuktar balaga din shine ayyahu ga masu wannan sifa shi yasa waɗansu suke cewa wa akhussu sabirina ma ana yin taqdir al fi'l wal fa'il wannan sai ya zamanto mansu'a abin maqulun bihi ne da aka kawo shi ana kaddara fi'li da fa'ili wanda yake bada ma'anar abinda aka kafa din domin sa aywa akhussu bil madhi as-sabir ina kebance yabo da wato masu haguri wannan domin ai ishara ga cewa duk fa waɗannan sifofi to wannan sifa da za a fada ta karshe ita ce duk tafi komai ita ce wato masu haguri fil ba'sa'i lokacin tsanance aish al ba'sa jam'u bu'us al-bu'us shine tsananin talauci rashi tsananin bukata wasu hakuri a cikin tsananin talauci domin talauci abu ne wanda yake daga Allah wanda duk yanda ka so in Allah madaukakin sarki bai yaye shi ba sai yaye kuma a rayuwa ba za ka raba mutum Allah ya jarfe shi da wannan sifa ba saboda haka maganinta ba shine kafta daga rayuwar ba ko kuma ka ce ba za a talauci ba zai zo maka ba sahihi ana neman tsari daga gare shi kamar yadda daga cikin addu'o'in da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safa da yamma Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah na neman tsarin ka daga kafirci da talauci kullun da safa ka fada sau uku da yamma ma ka fada sau uku saboda talauci abun gudu to amma idan Allah idan ya zo ka nemi tsarin amma Allah ya kawo shi to Allah akwai hikima a cikin al'amuransa to sai ka zamanto mai haƙuri mai juriya a kanta ma'anar haƙurinka yayin talauci shine kada wannan ta sanya ka kai fushi da Allah ka ce mene da Allah zai sanya min wannan na buga babu wani bayani mene in sallar ce na yi in karɓin addu'a ce an yi a karkai wannan shaitan sai ya buɗa maka kofar butunce ma Allah tabaraka wa ta'ala ka zamanto mai haƙuri domin Allah yana son bawa sai ya jarabce shi kuma la'alla waɗansu abubuwa ne kai ma Allah ka sani ko baka sani ba wanda Allah yake so ya tsarkake ka daga gare shi a nan duniya ko kuma wata daraja ce Allah yake so ya baka wanda yake so kai hakuri in ka ya jarabce ka da talauci kai hakuri wannan hakurin ya fula dan sallah da azumi da yawan bauta da zaka ya cilla ka zuwa wannan daraja saboda haka babban sanadin da zaka yi mai talauci in yazo shine hakuri kafin yazo sanadin ka shine addu'a Allah ya tsare ka da shi in ko yazo to sai kai shirin hakuri ka jure har Allah madaukakin sarki ya yaye shi wadarra da kuma cututtuka su ne wato rashin lafiya in Allah ya ita ma wannan nau'in ce ta jarabawa ya zamanto a jikinka Allah maɗaukaki sarki ya jarabce ka da rashin lafiya wahina alba'as da kuma lokacin alba'as shine tsanani abinda ake nufi da alba'as shine alqital wala ya'tuna alba'asa illa qalila ai wala ya'tuna alqitala illa qalila alba'as ma'anarsa ya zo a cikin alqur'ani shine alqital wato masu haƙuri hinal ba'as yayin da ake karawa yayin yaki ma'ana ba sa juyawa baya su bar wato manufar kare al'umma manufar kare addini da ɗaukar kalmar Allah bal haƙuri za su yi su jure har sai nasarar Allah tabaraka wa ta'ala ta zo ba za su yi kuka ba ba za su yi rauni ba ba za su yi raki ba to Allah ta'ala yace ulaikal ladina sadaqu, wanda aka sifanta su da waɗannan sifofi na imani da ayyuka waɗanda za a yi da dukiya, da ayyuka waɗanda za a yi da jiki, da kuma ayyuka waɗanda suke a cikin zuciya suke, shine kamar wannan hakuri din aiki ne na zuciya. To waɗannan su ne suke gaskiya yayin da suka ce sun yi imani, ko kuma da suke da'awa albir, wanda suka ce mu ne managarta. Wato ba masu cewa mun fuskanci ai wanda duk ya fuskanci kiblanmu shine akan nagarta ba, a'a ba wannan bane, waɗanda suka yi aiki ne. Wa ulaika humul muttaqun, kuma waɗannan masu wannan sufofi su ne al muttaqun, su ne masu tsoron Allah da gaskiya. A cikin sifar, a cikin kawo jumla ismiya da cewa ulaika alladhina sadaqu, waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya. Wa ulaika humul muttaqun, akwai alqasr a ciki, wato waɗannan ba wasunsu ba su ne suka yi gaskiya. Ma'ana waɗansu wanda ba su zo a kan waɗanda ba su, duk waɗanda ba su kasance masu sifantuwa da waɗannan sifa ba, in sun yi da'awar nagarta waɗannan ba masu gaskiya ba ne a wajen Allah. Kuma waɗannan wa ula'ika humul muttaqun, waɗannan su ne kaɗai masu tsoron Allah. Aka ƙara takidi da damirul fasl ula'ika humul muttaqun domin a daɗa ƙarfafa uslubil qasr din, a nuna kan cewa waɗannan masu wannan sifa ba wasunsu ba su ne masu taqwa. Saboda haka kun ga kenan addini, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ga abinda nagartar addini za ta kai ka gare shi. In dai za ka kai kowannenmu ya makansa mizani, kowannenmu ya ɗora kansa akan mizani ya gani addini namu a baki yake ko ko ba a baki yake ba. Addini ba zai taɓa kasancewa a baki ba. Addinin Yahudawa shi ne a baki, don su ne suka rinka wannan magana. Addini ba zai zamanto mai kula kawai da shakiliya da manzar ba, da zahiri kawai. Abin nan ka ɗauki waɗansu ‘yan abubuwa da kake so suke maka sauƙi a cikin addinin, ka bai daga baki ɗaya addini shi ne wannan. Da yawanci abin da muke zaluntar kanmu kenan yanzu, abin da za mu iya sai mu ɗauke shi mu ce ai wannan shi ne addini. Kowa ya kama wannan abu sai ya rike shi ya ce a'a wannan shi ne addini. To addini dai Allah ake ma. To ga abin da Allah ya nuna cewa shi ne addini na gaskiya, shine mizani a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To da ka sai mu auna kanmu, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu istiqama akan tafarkinsa. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon bisantar ta. Allah ya sanya mu da masu jagora da masu tsoron Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Allahu Akbar.
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba wannan yana tambayar wai akwai hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kasa bata cin cikin annabawa da siddiqai da makaranta alqur'ani idan da shi ya inganta hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta ma kasa ta ci jikunan annabawa wannan shine inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saura wannan babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma athar sun zo daga sahabbai waɗanda suka nuna ya afku ga waɗansu wanda ba annabawa ba kasa bata ci jikin su din ba har zuwa wata mudda da suka je kamar da ya faru da jikin baban Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram wanda ya bude aka bude kabarin su da shi da sauran shuhada a Uhud bayan shekara 40 aka cikin su yanan kamar yanda yake to amma nasi dai akan annabawa ne saura kuwa duk kamar abinda akwai kaida da Imam Shafi'i ya faɗa cewa abinda ya zamanto mu'jiza ga annabawa Allah zai iya sanya shi ya zamanto karama ga wasu daga cikin salihan bayi amma babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato kasa bata cin jikin asidiki so da haka dan wanda yake salihi kuma kasa ta ci jikin sa wannan ba dalili bane akan cewa ba salihi ba an fahimta inda da wannan nassin sai ce to shikenan alama duk wanda aka ga jikin sa kasa ta ci to shikenan ba siddiki bane kira da siddiki ne da kasa ba ta ci jikin sa ko kuma ko da makarantar alqur'ani ne ake to makarantar alqur'ani ya ba da gaskiya ba tun da makarantar alqur'ani da gaskiya da kasa ba ta ci jikin sa ba alal ashahid dai wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta shine wanda na ambata Allahu ta'ala a'ala wannan kuma hadisi yana tambaya ne akan hadisin manitta ta'aman bala yabi'u hatta yastawfiya wannan hadisi ne sahihi hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya sai abinci kada ya sayar da shi har sai ya auna shi har sai ya karbi shi ma'ana har sai zamanin abinci ya yi intikali gare shi wannan yau koko ne da gwargwadonsa ko dai a auna maka ko kuma ka ɗauka da kai su ɗinka wato kada a yi cinikin takarda kada a yi cinikin allocation sannan hadithin la yabi ahadukum ala bai'i akhihi hatta yabta'a aw yadhar la yabi ahadukum ala bai'i akhihi wannan hadithin Abi Huraira ya zo da wannan sigar la naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakhtuba ala khidbati akhihi wa an yabi'a ala bai'i akhihi kada mutun yayi ciniki akan cinikin dan uwansa ba to ma'ana mutun yana cikin yana sayarwa ya zo zai sayar da gidansa ana cikin ciniki sai ka ce ai ina da wani gidan wanda yake yafi wannan kuma yafi shi sauƙin kuɗi to wannan haramun ne sannan kuma ya tambayar me bai'un najash bai'un najash shine an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha wanda mutum ya zo ya ƙara a cikin farashin abin sayarwa bai ko ba so yake saya ba ana cinikin waya an ce 20,000 mutum yana cewa a rage masa sai ka zo ka ce abin nan kai ka saya a 21,000 don wannan tunda yana bukatar sai ce to shi kenan 21,000 din ne ya saya wannan shine bai'un najash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan najash kuma kamar yadda yake faruwa wajen sayarwa yana faruwa wajen saya ma na ya halatta amma yana da khiyar domin wannan abin ya shi dai wanda ya najash ya saba ma Allah sannan kuma shi da ya sayar din idan da hadin baki a ciki shi ma yana da commission wannan kuma wannan kudin da ya ci ya zama to min ati amwalin nasi bil baqi wannan karin da ya fita akan sil'a shi kuma idan mutumin ya gane yana da an yi masa najash yana da khiyar yana da zaki zai iya dawowa ya warware cinikin ko kuma ya ce abinda ya zama to an rude shi akai ya kara akan farashin sil'a fiye da yadda yake sai ya istirdadin a dawo masa da shi wanda yake in yana tsoron Allah abin da ya kamata ya masa kenan ya ce kai hakuri wannan rudin ka aka yi abin nan a 20,000 ne amma ga dubu ɗayan ka an dawo mata da ita. Sannan bai ataini fi bai'a, wannan shine ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, ma'ana tana da suwar da yawa, amma surarsa shine ka ce abu kuɗi hannu kaza zuwa ga ajali kaza ba tare da ka haddade wanne ne daga ciki ba, ya zamanto an raba haka, to wannan shine bai ataini fi bai'a. Waɗansu kuma sun ce wani ya daga cikin bai'u daini biddaini, kana da bashi ka sayar da bashinka, ka sayar da bashinka bashi ga wani, ka sayar da bashinka bashi ga wani, kamar yadda yanzu ake yi a cikin kasuwar abin nan, kasuwar abin da ake ce masu spot market din nan. Mutum a ce ya sai wannan, yawanci masu wanda ake yin course kwasa-kwasan nan da ake yi na forex, masu cinikin kuɗi ta internet din nan, da yawa wannan yana shiga ciki, akwai riba ƙarara a ciki. To wanda ma suka yi tsantseni wajen barin riba ɗin, to wajen buyu'ul ajal wannan bai ataini fi bai'a ne tana ciki. Alal misali a ce maka a yanzu za ka sai dala a ƙarshen watan August, za ka mallaki dala ɗin a ƙarshen watan August, tun yanzu a ƙulla cinikin a kan 117, a kan 118 ko 119 ko wani musa ko ka saye ta a haka, kuma ana tsammanin kan cewar zuwa watan August tunda azumi zai zo za ta tashi, to kai tun yanzu sai ka ƙulle ta, ka saye amma baka biya kuɗin ba, shi ma kuma wanda zai baka ɗin bai baka ita ɗin ba, to amma ka riga kana da wannan contract ɗin, sai ka samu wani shi kuma ya ce ka sayar masa wannan contract ɗin taka, ka sayar masa wannan bai biya ba, to shi abin nan kaga shi kai kana bi bashin da kake bi, shi ma kuma kai kana bi ana bin ka, kuma ka sayar da bashin ga wani shi ma kuma a bashi. To wannan duk suna daga cikin irin abubuwan da sun zo a cikin forex trade, amma kamar waɗannan abubuwa hujjunansu wajen hukumar mu'amalat, wanda a gaskiya suna bukata, saboda yanzu hanyoyin cinikayya da dama sun zo waɗanda suke ba a kiyaye usulul shari'a a ciki, lai suna ana bukatar abin duk wanda zai shiga ya zamanto ya san hukuncin Allah a cikin abin da yake yi. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.